Yau da Gobe
daga muryar Amurka a Washington DC. Sallama da fatan dukan ku kuna nan lahiya da wannan yammacin Laraba 13 ga watan Mayu. Shirin yau da gobe kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuna jin mu ne akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta internet a dandalin voa.com da voahausa.com. Masu gabatarwa
Jamila Kabiru Fage,
Usman Kabara
da Halima Jumrau.
Kamar kowace Laraba, shirin namu akan siyasa ne. Kuma yau daga karkaf shirin namu akan tsarin nan ne da tabbatar da daidaiton rabon mukamai da gurabe tsakanin ƴan kasar Najeriya a ma'aikatu da ma makarantu. Hatta ma labaran dan iya akan wannan tsari ne.
Wannan tsari yana tafiya ne da kyau koko bai tafiya yadda ya kamata? Koko akwai abubuwan da ya kamata a yi duba da idan basira a gyara? Matasan da Madina Dauda ta tattauna da su a zauren matasa waɗanda ke gabatar da bukatunsu ga gwamnatin Najeriya mai jiran gado suna ganin cewa akwai abubuwan da ya kamata a sauya a cikin wannan tsari.
Kun yadda da wannan shawaran?
Mun yadda da wannan. Dama mun abin da zai kawo haɗin kan Najeriya muna goyon bayan sa.
Saboda haka yanzu wa'annan irin takaddun a rika cire
addini da ake ban.
Yes, addini. Ana son haɗin kai
a rika cire addini.
To wai ma gaba ɗaya wannan tsari na tabbatar da daidaitar rabon mukamai da gurabe a makarantu da ma'aikatu tsakanin 'yan Najeriya yana da amfani? Anya kuwa tunani ne mai kyau?
Wannan kuwa tunani ne mai kyau. To amma wajen amfani da wannan tunanin anan ake samun matsala. Sai zama da mutane 'yan siyasa da kuma 'yan rudani sun shigo sun rikirkita abin sun bata abin.
To yau koro man me zamu sharba a filin da fadafe ga Halima Abdullahi za ta gabatar da shirinta, amma kuma kar a manta za a ji amsoshin tambayar mu ta jiya akan wannan tsari na raba daidaiton mukamai a gurabe a Najeriya. Ku biyo mu duk a cikin shirin yau da gobe.
Shi ma dan iya yau tunanin shi akan tsarin ne dai na tabbatar da daidaiton rabon mukamai da gurabe tsakanin 'yan Najeriya. Ga na Ikara Isa Lawal da labarin dan iya.
Duk da yake dai dan iya asali dan karkara ne, amma kullun ka ganshi zaka ganshi cikin uzuri ne. Sai dai duk da haka shi fa matambayi ne. Shi yasa da gani na yau yace dan Ikara ka san kai dan uwana ne. Saboda haka dan Allah ina so ka kasa kunne. Shin ya kake ganin tsarin daukar aiki a kasar mu wanda sai wani ko dan wani? Idan mata kamar ka kakon kwadi ilimi ta kai ka kagoge sai ka ji an ce musulmi ne kai koko kirista ne? Ko kuma idan Allah mafakar fakewa sai ka ji an ce shin kai dan wannan yanki ne? Wani lokacin kuma sai ka ji an ce wannan mukamin na wata kabila ne. Shi yasa kake ganin komai kwarewarka da cancantar samun aiki sai wasu su bi irin waɗannan hanyoyi su daddanne. Nace dan iya nima dai sau da yawa nakan shiga damuwa saboda manyan kasar mu sun jefa mu cikin dimuwa. Maganar aikin gwamnati ko mukami babu ruwan su da gogewa. Shi yasa a maimakon idan ka zo neman aiki a duba kwarewa sai kawai ka ga an buge da ga boso ruwa. Wannan ne ma yasa kaga kasar mu na ta susu cewa saboda addini, kabilanci da bangaranci ake dubawa. Kaga ko ai dole ne kasar mu ta duba wannan tsari don gyarawa ta yadda idan za a dauki aiki ya zama kwarewa da gogewa sune kawai akan gaba don dacewa. Ta haka ne kawai za mu tsarkake tsarin tsamo gwanayen da idan ma an ba su aiki ko wani mukami to za su iya tabukawa. Dan yace to ai sai mu yi addu'ar Allah ya sa dai mahukuntan su gyara wannan kuskure, su yi kokarin ganin sun yi kuskure man tsaffin tsare-tsare. Da zaran dai mutumin da ya zo neman aiki ya kware aka kuma gwada shi har aka tabbatar da baya bare-bare to dole fa a manta da maganar bare ko kuma batun nuna wariya saboda yare. a dauki mutum aiki kawai babu maganar zabu ture wannan ne zai taimaka wajen daukan gogaggun mutane babu maganar zure ya kuma daukaka kasar mu ta tsira daga duk wani shure shure da sannan ma dai har kasar mu ta kai ga ta murmure nace to dan iya shawara nan ta zo daidai tun da mun samu sabuwar gwamnatin da za ta iya sake komai tun daga kasa har sama kuma tunda dai an dade ana neman irin wannan dama to dole ne komai za a yi ayi shi cikin hikima idan akwai mukami ko matsayi to a nemi wanda zai iya yi wa kasa hidima kada a tsaya zaben yan bangaren hagu ko na dama ko kuma maganar daukan aikin da za a ce sai wanda ya fito daga gabas ko kuma yamma a maimakon haka ya zama wajibi a dauki azama wajen dogewa kan gogewa da kwarewa babu wata alfarma ta haka sai kaga Allah ya raba mahukuntan mu da aikin da za su yi nadama har ta kai ga kasar mu ta shiga layin jin dadi da ci gaban da kowa zai ce Allah ya sa a kan shi ne kasar za ta dawama
a gaida Isa Lawa Ikara ga Madina Dauda tare da Fatima Abubakar da Zainab Ahmad Maska da Abraham Suleiman da kuma Muhammad Grammar Booker a zauren matasa za su karashe muhawarar da suke yi akan batutukan matasa akan bukatun matasa zuwa ga gwamnati mai jiran gado a yau matasan sun tabo wani muhimmin batu dake cikin tsarin tabbatar da daidaiton rabon mukamai da gurabe tsakanin ƴan Najeriya Ku kasa kunne ku ji canjin da matasan nan ke so gwamnati mai zuwa ta aiwatar game da wannan tsari
inda ake shigar da sunaye misali a ce yanzu Fatima ta zo tana son ta yi aiki a wani wuri ko da karatu ne akwai form din da ake bayarwa wata takarda mai dauke da bayanai da zaki na kanki da sunanki da rayuwarki da komai wasu sun ba da shawaran cewa akwai wani fanni da ake cewa addinin ka tun ce min ba sa so
ko
kuma yaranka ko jihar da ka fito mutukan dai ya kamata a ji kai asalin dan Najeriya ne ka ce eh ni dan Najeriya ne to kada a sa wannan bangaren dake cewa me ye addinin ka kun yadda da wannan shawaran
dama mu abin da zai kawo adin kan Najeriya muna goyon bayan sa
saboda haka yanzu wa'annan irin takaddun a rika cire
addinin da ake ban yes
addini ana son hadin kai
a rika cire addini ba saboda komai ba ba ruwan ka da addinin da nake
jama'a
inda na cancanci wannan mukamin
cancanci wannan aikin ka bani ba abin da ya gurbata mana
rayuwa
kaman wurin da aka kawo wanda ba musulmi ba sai ya ga to tunda wani ba musulmi bane bari in ba musulmi dan uwana kuma musulmin dan uwan nawa ba zai iya
da
sai kamata ba amma idan aka dibi cancanta ana neman wanda ya karatu kaza yazo to lokacin da baka sa addini ba ba ruwan wani da kai wani daga sunanka watakila zai ga sunanka ne an are wani ya dauka kai musulmi ne kama akwai taron da muka je na musulmai da kristoci ana magana akwai wanda ana kiran shi dan Lami John so ko da aka je aka gama gabatarwa akwai yamurin da ya ce alaji dan Lami John barka da zuwa ba saboda komai ba yana gani an ce dan Lami ya dauka
kawai musulmi ne
ya dauka musulmi ne so saboda haka batun addini a soke shi an jawo
jihar da ka fito a soke shi
fito ka soke ba saboda komai ba
da muka fuskanta mutunta ba su malam
na
zo da karin da abinda malam Bukari fata irin rigingimin da muka fuskanta a wasu jihohi a kasar nan bai kamata mu fuskance su ba a jihar da ka fito duk a soke shi lokacin gamin inda fito ko dan kasa ne ko wani ne shi din da ya samu
kansa dai an san cewa kai dan Najeriya
ne
to ke dan kun ga wannan kati na zama dan kasa yana da muhimmanci
yana da muhimmanci yana da muhimmanci
amma shi ma kati na suna tambaya wanda jihar ka fito
ina akwai shi
a cikin addinin ka duk a soke shi wannan
to a soke
eh akwai shi a cikin saboda shi dan Najeriya yanzu abin da ya sa a gaba shine mu gyama kanmu gaskiya ba batun addinin ka bane idan batun addini ne kamar yanzu idan aka diba akwai manyan da suka gurbatar da addinin suka jama kasar nan matsalar inda take in musulmi ne zai ji kunya a cewa ne musulmi ne idan kristiyan ne zai ji kunya a cewa ne kristiyan ne so shi dan Najeriya fa yau abin da yake so wa zai kawo mun abinci kan tebur
dina
kuna ganin kungiyoyi masu zaman kansu da suke da alaka da addini akwai rawar da za su taka a wannan bangaren Abraham bari mu fara da kai
akwai rawar da za su taka amma zai fara daga su kansu kungiyoyin menene ake da kafa wannan kungiyar menene ne suke so su yi a ƙasa suna so su haɗa kan al'ummarsu ne ko kuma suna so su haɗa kan ƙasa ne don a samu zaman lafiya da cigaban ƙasa abu na farko ke ne kamata a fahimta an zai kafa kungiya
a san dalilin kafa kungiyar
yawa na haɗa kan ƙasa ne ko kuma cigaban al'umma don zamantakewa al'umma zama ɗaya tare da da bambanci yaren da bambanci addini su zo ɗaya su gina ƙasa Najeriya amma an zai kafa kungiyar addini da za ta kawo rabuwar kai da ninka kawo tashi hankali zubar da jini gaskiya muna Allah wadar da irin wannan kungiyoyin kuma in akwai irin wannan kungiyoyin gwamnati mai zuwa ta yi maganinsu don akwai saduwar a Najeriya an musu rajista kuma burinsu sai su zo su nuna kamar za su yi kyawawan ayyuka ne amma ƙarƙashin ƙasa suna kawo abin da zai kawo tashi hankali ne kuma dubbe kamata gaskiya a soke wannan irin kungiyoyin
a soke su
wanda ba su kan
kungiyoyi da ke ba
wanda ba su kan tafarki na kwarai ke na'am saboda akwai kungiyoyi da muka sani
a tsarin mulkin kasa ya ba mutane al'umma su samu su kafa kungiyoyinsu
kwarai
freedom of association da sauransu amma duk da haka gwamnati ta sa ido wajen rajista da kuma abin nan a san menene
aikinsu
inda don cigaban al'ummar Najeriya ne don zaman lafiyar al'ummar Najeriya don mutane su fahimci juna to za a bar su amma an dai za su kawo da
don rabuwar kawana
al'umma gaskiya maganinsu
a yanzu
Najeriya za a sani don duk da akwai hukumomi masu zaman kansu kamar jami'an tsaro na shiga da fita za su kira lokacin da za su yi taron su za a iya shiga hukuma bayan da ba ta sani ba gwamnati ta san tana da tsari mai kyau duk wanda yana kungiya za ta san su
a ƙasar nan ina ga ma'aikatar da ke tantance ƙungiyoyi da kamfanoni da ke zuwa rajista ya kamata ita ce za ta taka rawa a nan ko
da taimakon jami'an tsaro masu farin kaya
taimakon jami'an tsaro
mai nan farin kaya irin SSS da NIA din dukkansu da duk su taimaka da NCID su taimaka za su taimaka wa hukumar ita kanta da ita hukumar tsarin mulki ya ba ta su bayar Najeriya damar su rajista ƙungiyoyinsu da maiwa ba su da ma'aikatu wanda suka kware wajen bincike al'amuran kungiyoyi a ƙasa.
Lokaci ya fara daga mana hannu a wannan zaure na yau da gobe a yanzu mu duka da ke cikin wannan zaure mun amince mun yi ittifaki cewa gwamnati mai shigowa sai ta yi hoɓɓasa ta yi ƙoƙari na gaske cikin muhimman abubuwa na farko su ne ta inganta malamai a makarantu sannan ta inganta makarantun kansu sannan kuma a tabbatar da cewa wannan harka ne samun katin zama ɗan ƙasa an bunƙasa shi kowa da yake ɗan Najeriya ya samu katin zama ɗan ƙasa saboda ya alfahari da kanshi cewa shi ɗan Najeriya ne kuma inda duk ya tafi ya nuna cewa shi ɗan ƙasa ne a san kuma dalilan kafa ƙungiyoyi masu zaman kansu musamman waɗanda ke da alaƙa da addinai a tantance a duba a gani menene hujjojin kafa waɗannan ƙungiyoyin in dai hujjojin sun saba ma ƙa'idojin ƙasa to kada a yi musu rajista kada a yarda da kafa su sannan kuma muhimmin abu shine a bai wa mata dama su taka rawa ko da matasa ne su sannan kuma a bunƙasa ma'aikata da ke alaƙa da matasa saboda gwamnati ta riƙa samun bayanai musamman na matasa da abubuwan da suka shafe su to haka ne muka yi ko akwai ƙari
amma daga ƙarshe za mu so mu ja hankalin matasa su canji da ake nema
yawa su canza halayensu
sannan kuma su yi hakuri da canjin da shugaban kasa mai jiran gado ya
gize
ba saboda komai ba duk wanda ya zo canzawa dole sai ya bata so dole ne matasa su yi hakuri su kai zuciyarsu nesa yanda aka jajirce don ko shi shugaban kasa mai jiran gado yanzu ya yi taba wani magana ya ce daga airport yake haduwa da matasa wanda za su raka shi har filin da zai taro saboda haka yana gudun matasan nan masu jini da karfi a jiki ya har za su bi ka daga airport zuwa wurin filin taron ka
da
karfinsu suna takawa kai kana cikin mota ba ka yi musu abin da ya kamata ka yi musu ba cewa ina gudun abin da matasa nan za su yi
ana gudun fushinsu
so saboda haka abin da ya kamata ya ma matasa za a yi musu so matasan ma su sani sun nemi abin da suke so kuma Allah ya tabbatar musu da shi saboda haka su kai hankalinsu nesa su yi addu'a Allah ya taimaki shugaban kasar nan mai jiran gado, Allah ya bashi fikira da tunani na aiwatar da abubuwan jin dadi da ya kamata ya aiwatar.
A ƙarshe dai matasa dai na Najeriya gaba ɗaya su haƙuri da wannan gwamnati mai shigowa,
insha Allah za su canji na zuwa.
Su haƙuri, canji na zuwa,
insha Allah.
To, a madadin Fatima Abubakar da Ibrahim Sule da Zainab Ahmed Maska da kuma Muhammad Bukar, sai injiniyan mu da ya daukan mana wannan shiri a faifai Benjamin Gawan, ni Madina Dauda da na jara ga marshirin nake cewa mu wuni lafiya kuma a cigaba da kasancewa da shirin yau da gobe.
To wai ma gaba ɗaya wannan tsari na tabbatar da daidaitar rabon mukamai da gurabe a makarantu da ma'aikatu tsakanin 'yan Najeriya yana da amfani? Anya ko tunani ne ma mai kyau? Ga ƙarin bayani da ƙarin haske daga Ahmad Abubakar, dakta mai hoshin baki da lura da al'amuran yau da kullum, ya hwara ne da bamu ɗan tarihin kafa wannan tsari.
Yawwa, shi tsarin wannan hukuma ta tabbatar da cewa an samu wakilci na jama'a a cikin dukkan wata hukuma da kuma gwamnatin tarayya, an fara ne tun kusan zamanin da ake mulkin siyasa ta farko. Siyasa ta farko an dan samu rudani saboda kusan akwai bangaranci, kowane bangare na Najeriya suna mulkin kansu, suna kishin bangaren su, ɗan arewa suna kishin arewa, ɗan kudu suna kishin kudu. So da haka sai aka dan samu matsaloli har ta kai ga juyin mulki, aka kashe su Sardauna da ta Tafawa Balewa. Wannan abun ya janyo rigima har aka sami ita gwamnatin mulkin soja ta farko a shekara ta 1966, wanda daga nan an samu rudani a ƙasa har ta kai an yi yakin basasa. To a irin wannan gwamnatin tarayya ta fito da ayyuka da hukumomi da tsare-tsare da dama wanda za su kawo haɗin kan ƙasa. To still ana iyakar wannan ƙoƙarin gyare-gyaren ya zama na wasu hukumomin, za ka tarar da ɗan wani ɓangare sun fi yawa a ciki, a wasu jihohin ba su da wakilci a cikin gwamnati, ko kuma a wasu ma'aikatan za ka tarar da ma'aikata guda ɗaya duk 'yan jiha ɗaya ne suke wakiltar mutane. So da haka a shekara ta 1978 an kafa kwamiti na waɗanda za su tsara constitution na ƙasa, wanda aka kafa mutum 50. Waɗannan mutanen suka zauna suka ba da shawarwari cewa lallai a kafa hukuma wadda hukumar za ta zamana tana tsari akan cewa dukkan wani mukami da za a bayar a ƙasa akwai wakilcin jihohi na Najeriya gabaki ɗaya, akwai wakilci ta yadda za a ce 'yan kudu ba za su fiye yawa a ma'aikata ba, ko kuma 'yan arewa ba za su fiye yawa a ma'aikatan ba. So da haka wannan doka ta shiga cikin constitution wadda aka amince da ita shekara ta 1979. To daga nan Janar Sani Abacha ya ba da dokar ƙasa ta kafa wannan hukuma da ake ce mata Federal Character Commission, wanda take lura da raba mukamai a ƙasar, wanda aka tsara tabbatar da wannan hukuma a cikin tsari na tsarin mulki na Constitution ɗin Najeriya da aka yi a 1999. Gyara da aka yi wa Constitution ɗin Najeriya aka fitar, aka tsara tabbatar da wannan hukuma, aka ba ta ƙarfi a Federal Character Commission cewa dukkan wani rabo na mukamai da za a yi a Najeriya akwai buƙatar a samu wakilcin jihohi. To amma hakikanin gaskiya idan aka lura da yadda ita gwamnati take tafiya da yadda aka samu tafiyar da gwamnati a Najeriya, za ka samu ita wannan dokar akwai ta ɗin tsara, akwai ta, amma kuma tafiyar da ita ba daidai ake yi ba. Tunda har yanzu za ka samu a wasu hukumomin ko kuma wasu ma'aikatan kamar ministry guda, za ka samu akwai ministries inda za ka tarar da 'yan arewa misali kaɗan ne a ciki, 'yan kudin sun fi yawa, 'yan kudin ma za ka tarar 'yan wani jihohi sun fi yawa a ciki. Ko kwanan nan ko wata biyu ba a yi ba, a hukumar NUC, National University Commission, da kuma wata ma'aikata sun fitar da list na sunayen ɗalibai da za a tura ƙasashen waje domin ƙaro ilimi. Amma gaba ɗaya idan kika duba za ki tarar da babu ma ɗan arewa a ciki, tabbataccen ɗan arewa babu. Kuma akwai za ki tarar ko kashi ɗaya cikin ɗari ba su kai ba. Gaba ɗaya listin wanda aka fitar ɗaliban 'yan kudu ne. To kuma amfanin ita Federal Character Commission kenan. Irin wannan idan aka zo ba zancen wani ɓangare na Najeriya ko wata jiha ita eh lallai su ne masu ƙwararru, su ne masu mutane, sauran jihohin ba su da shi. A ɗauko wannan tsari na Federal Character Commission a sa, kowace jiha ta kawo misali in wakilai goma goma ake so, kowace jiha ta je ta bincika jami'o'inta a kawo kwararrun matasa waɗanda suka samu results mai kyau a digirin su misali guda goma. Idan aka hada a hada 370 har da Abuja kenan a tura, to wannan an yi daidai, ba wanda zai ce an zalunce shi. Amma a ce a kawo kwararru idan mana gaba daya kudu adai wajiyoyin mu guda kusan 19 ba mu da wakili ko guda daya anya ku a ce an yi adalci, to tsarin federal character commission din kenan. Idan mana duk wani mukami da za a nada ba sai an dauko daga jiha an ce lalle akwai wakili daga jiha ba, saboda wata ma'aikatar mutanen da ake bukata ba su kai 37 ba. Idan an ce 37 sun yawa, amma idan kace za ka yi na wannan bangaranci na region kamar Northwest ka hada jihohi 7 ka dauko mutum daya zama wakilin jihohi 7 din nan ya isa. Sannan wannan ban hukuma ta federal ce, wato ta tarayya ce, a jihohi babu ita, akwai bukatar kowace jiha ita ma ta kafa irin wannan hukuma ta yadda ita ma a kowace jiha in an zo nada mukabe ba za a dinga nada yan guri guda yan wata local government ko yan wani yanki idan mana sun fi samun mukabe akan wasu ba. Wannan ko tunani ne mai kyau, duk wanda ya kalli wannan tunani zai zama mai kyau, to amma wajen amfani da wannan tunanin anan ake samun matsala. Sai zama da mutane yan siyasa da kuma yan rudani sun shigo sun rikirkita abun sun bata abu. Yanzu misali shugaban kasa zai nada wani mukami, shi a wajensa ina son ya nada mai kwarewa wanda yake masani wanda ya san abin da yake shi yake so idada. Nan kuma jama'a ko kuma a ce yan siyasa ko abokan aikin ka sun kawo mai sunayen mutane wanda ba su da wannan kwarewar kawai saboda ra'ayin wakiltar mutanen su ko wakiltar jihar su shi suke so, sai ga an ajiye cancanta da kwarewa an dauko wakilcin mutane an sa a ƙarshe abin da ake so a cimma na ci gaba ba a samu ba. Alal misali ai kwanan nan muka ji cewa wakilan gwamnati sun je sun kaiwa zababban shugaban kasa sunayen waɗanda suke so a nada ministoci, shi kuma yace su ajiye su bashi dama shi zai nada wanda yake so ne bisa cancanta. Kuma wannan tunani ne mai kyau, tunani ne mai kyau. Babu zancen ka dauko mutum dan ya wakilci mutane a bangaren ayyuka izo kuma bai da masaniya akan abin da za a bashi sai a zo a yi bawon baka ne. Tunanin da muke kai sai mun canza mun yi duba ina aka samu matsala a gyaro ta. Wannan tsarin da ake ciki na kawai a dauko mutum saboda dan gari kaza ne ko kuma a'a dan jam'iyya kaza ne dan jam'iyyar mu ne kawai sai an nada shi, ko kuma a'a ni a matsayina na gwamna wanda nake ganin ya cancanta saboda lokacin da aka zo yin harkar zabe ya taimaka mini ya agaza min da kuɗi ko na abu, wannan lokacin ya wuce a fito a yi abin gaskiya a daine aka sani yana da kwarewa yana da cancanta wanda in dai aka sa shi za a samu result shi ya kamata ko ba shi ya kamata a sa. Saboda haka akwai buƙatar gwamnatin gabaki ɗaya na Najeriya kakaf da na arewa da na kudu da musulman da kiristocin da hausawa da sauran kabilu da NAPC da wanda suke a sauran jam'iyyu ya kamata a ce kun goya wa shugaban kasa baya cewa duk mukami da za a sa kar a tsaya ana wani lissafi lalle sai an samu wakilcin wani waje, a'a abu cancanta abu kwarewa. Idan mutum ana ganin dan kudi ne amma ya fi dan arewa kwarewa kuma yana da cancantar da zai jagoranci a wata ma'aikata ku goya masa baya a bashi. Idan ana ganin mutum dan arewa ne ina da cancanta da zai shugabanci kuma za a samu nasara a bashi.
To ai mu ma a yau da gobe uwa ɗaya uwa ɗaya muke da ku masu sauraro. To ga amsar tambayar mu ko kuma amsoshin tambayar mu ta jiya duk dai akan wannan batu na magana tabbatar daidaiton mukamai da gurabe a tsakanin ƴan Najeriya.
Tsarin federal character yana da kyau domin yana bayar da dama ga 'yan ƙasa, misali a tsarin makarantu na jami'a. Wasu jami'o'in sukan ware kwata na ɗaliban da za su ɗauka wanda hakan yakan bayar da dama ga ɗalibai su samu damar shiga wannan jami'a. Kazalika, wannan dama ce ga waɗanda ake ganin minority ne a ƙasa su samu damar a dama da su a al'amura na ƙasa. Saƙo daga Mansur Ya'u Yayari.
Ƙwarai kuwa, ai hakan ya dace kuma shine adalci.
Sako daga Yakubu Ismail.
Wannan tsarin bashi da anhwani a makaranta. Dalili na shine da wuya ina dan Taraba in nemi makaranta a jiha kamar Lagos, Ogun, Ekiti in samu a sauwake. Sako daga Cyril Polycarp.
To ba mu san yanzu ba da Baba Buhari ne shugaba, amma daman ba mu taba sanin akwai wani abu makamancin wannan ba. Sako daga Ishaq Abba.
To za a iya cewa ana daidaito a wani bangaren kuma akwai akasin hakan. Watan mu ga wannan gwamnatin mai shigowa ta yi daidaito a wurin rabon mukamai. Sako daga Abdulkadir Adamu Radabo.
Kai mu kan ba mu san ana yi ba sabili da bai iso mu ba mu kan. Sako daga Sale Muhammad Sale Damari.
Tabbas daidaita guraben aiki da kundin tsarin mulkin Najeriya ya bayar hakan shine adalci ga al'umman Najeriya. Sako daga Sufiyanu Gumel Zangon Daura.
To yanzu kuma ga Halima Abdullahi da filin dafa dafe.
Amma sauraro barkanmu da warhaka. Yau a madafin nawa na tanadan muku roman koda ne tare da kayan lambu. To da farko uwar gida zaki sami koda sannan zaki tanadi karas da koren tattasai da dan tumatir da kuma magi da albasa da kuma dan kori da haka kayan kanshi. Da farko idan uwar gida kika sami wannan koda taki zaki wanki tattas sai ki aje a gefe guda. Sannan kuma sai ki kawo karas dinki ki kankare shi ki yayyanka shi ma sai ki ajiye shi a gefe guda. Sai ki kawo albasa ki yayyanka ta sannan ki kawo koren tattasan ki shi ma ki yayyanka da dan tumatir dinki shi ma ki yayyanka. Kuma dukkanin waɗannan abubuwan da na zayyano su uwar gida zaki tanadi iyakar abinda kike bukata wato daidai da abinda amfanin da zaki yi na cikin wannan koda. Farko uwar gida bayan kin wanke wannan koda nan kuma dai ga kayanmu duk mun tanada a gefe guda. Sai ki dauko wannan koda ki zuba a cikin tukunya sai ki dora. Sai dai uwar gida idan ta dora wannan kodar a kan wuta kar ki zuba mata ruwa dan kuwa ita da kanta koda tana ma da ruwa a jikinta. Ki dan daka yar tafannuwarki da yar citta sai ki zuba a ciki. Idan ta dan tafasa kika rufe zaki ga wannan ruwan kodar ma ya fito sosai a jikinta. Idan ruwan nan ya tsotso jikinta zaki ga kodarki kamar mata kusan fara dahuwa. To idan kika ga haka sai ki kawo magi sai ki dan barbada a ciki. Dan a cikin wannan dan romo na koda uwar gida ba mata bukatar gishiri sai ki jujjuya. Sai ki kawo dan kori dinki ki zuba shi shi ma ki jujjuya. Sai ki kawo albasa sai ki zuba a kai. Sai ki kawo wannan koren tattasai shi ma sai ki zuba a ciki. Sai ki kawo wannan karas sai ki zuba a ciki. Sai ki dan babbaza su haka a saman kodar ba wai su sai kin jujjuya su ba sai ki rufe. To idan kika rufe zaki ga su wannan albasar taki da koren tattasan da karas kaman sun turara. To idan suka turara sai ki dan tattuna a hankali dan su dan shishiga tsakiyar cikin kodar taki. To daga nan sai ki dan dandana ki ji komai ya ji kenan. Ke da kanki ma zaki ji yanda kamshin dahuwar wannan abubuwan zaki dinga ji. Kuma cikin wannan dan romo na koda kada uwar gida ki saka mai a ciki dan shi wannan romo baya bukatar mai. Kuma sannan nace dama baya bukatar ruwa. Ruwan kodar ya isa yanzu baki dan romo romo da fatan uwar gida ko amarya za a gwada.
To Jamila da Usman ga lokacin bayyana tambayar mu ta yau amma kuma ba lokaci.
Cewa zaki lokacin tanda hannu yayi.
Yauwa lallai. Eh lallai kan wannan roman koda ko kaga kamar kace wai roman me zamu sha.
To gashi mun sha na koda. Saurani hanta kenan da saifa. Raya.
To ma saurare iyakacin shirin namu kenan a madadin Jamila Kabiru Faki
da Usman Kabara
da Mr Daniel da kuma Keith ni Halima Jumro ke sallama da ku.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.